bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da jinjinawa a gare shi da salati da sallama ga fiyayyen halitta shugabanmu annabinmu mai shiryar da mu mai cetonmu salawatullahi wa salamuhu alaihi ina salati da sallama a gare shi da mutanen gidansa da matayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo su da kyautatawa daga nan har zuwa ranar tashin alkiyama. Yan uwa masu albarka, ina yi wa kaina da ku wasiya da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Sa'an nan wani hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, nake so mu tsaya mu dan yi waƙafa tare da shi dangane da abubuwan da Allah ya jarrabe mu da shi suke faruwa a ƙasashenmu a yankinmu na yaɗuwar fasadi da ɓarna wadda Allah kaɗai ya san iyakarta da kuma inda za ta tsaya. Wannan hadisi wani sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wasu na ta mishi Afsul Gifari ko Abis Al-Gifari. Wata rana ya hau kan rufin ɗakinsa sai ya hangi wasu mutane suna ƙaura za su gudu saboda wata annoba da ta sauka tana kashe mutane. Sai ya fito yana cewa ya ta'unu khuzni, annoba ni zo ki kama ni, ya ta'unu khuzni. Sai wani ya sai da shi haba, to kake ka mutu? Baka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kada ɗayanku ya yadda ya yi burin ya mutu ba? La ya tamanna yanna ahadukum al-maut, ko dan wani tsanani ko wani ciwo ko kaza ko kaza, ya ce tabbas annabi ya faɗa haka. Amma wannan hadisin akwai abinda annabi yake nufi, sai dai ni ma ina so in mutu saboda wata magana da nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa mahallu shahid, yace naji annabi yace badiru bil mauti sittah. Akwai wani hadisi da yake cewa badiru bil a'mali sab'an ka qita al layl al muzlim. Wannan ba wancan hadisi din bai, wannan cewa badiru bil mauti sab'an, abadiru bil mauti sittah, ku yi sauri, ku yi gaggawa, ku nemi mutuwar ma ta zo kafin abubuwa guda shida su zo. Ma'ana ku yi fatan Allah ya karɓi ranku kafin bayyanar abubuwa guda shida. Badiru bil mauti sittan, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace na farko imratu sufaha, ma'ana imaratu sufaha, shugabancin wawaye, shugabancin jahilai kafin shugabancin jahilai, kafin shugabancin wawayen mutane. Wannan shine na farko, za mu ji irin sharhin da malamai suka yi gwargwadon. Abu na biyu, yawan 'yan sanda, kasaratu shurat, yani shurta, 'yan sanda za su yawa. Abu na uku, bai al-hukum, duk mai son ya samu gaskiya a kotu ko a gurin hukunci, to kawai ya ba da rashawa gwargwadon abin da ka bayar, gwargwadon yadda gaskiya za ta tabbata a kanka. Abu na hudu, annabi ya ce istighfafun bid-dam, ɗaukar jini, ɗaukar kisa, ɗaukar rai, shi ya fi komai sauƙi. Yadda ka san kiya shi, ka murtsike da ƙafarka. Abu na biyar, annabi ya ce qati'atur rahim, yankewar zumunci. Abu na shida, annabi ya ce wasu matasa da za su taso sun iya karatun Ƙur'ani, sun iya hajja, sun iya tajawidi, sun iya rera shi, za su mai da Qur'ani ya zama mazamir, abin jin garaya sauti kawai da jin dadin murya, wanda ya iya murya ya iya sauti, annabi ya ce shi za su gabatar da shi su ce sai kai mana limanci, ko da bai fahimci komai a addini ba, ko da kwashi yake kasa da su game da fahimtar menene hakikanin addini. Al-Imam Ahmad shi ma ya rawaita wannan hadisi a cikin Musnad. Ya ƴan uwa, abin da yasa na kawo mana wannan hadisi, gaba ta hudu da ma gaba ta farko da annabi yake maganar wawayen shugabanni da kuma maganar zub da jini. Wannan maganar mun sha maimaita ta, kuma ba zai yi shiru ba. Ina jin tsoron abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi ya ɗabbaka akan wannan kasa. Wani mutum ne ya kashe rai guda 99, ya zo gurin wani neman fatawa, ya ce kana ganin akwai yiwuwar tuba kuwa? Ya ce ka kashe rai 99, ka rika tunanin Allah zai karɓi tubanka, tafi ka bani guri. Sai ya cike da shi na ɗari, ya kashe shi. To amma sai zuciyarsa kuma tana gaya masa, yanzu ba yadda za a yi kuma in tuba. Sai sake tafiya gurin wani malami, ya gafarta malamin na kashe rai 100, har da wancan malamin ke fa halli min tauba, akwai kofar tuba gare ni, akwai yiwuwar tuba? Ya ce kwarai, ai kofar tuba a buɗe take, ai babu yadda za a ce Allah ba zai gafarta maka ba, sai dai inda matsalar take. Yanzu kai kana cikin wata ƙasa da ake kira arzis su'i, mummunar ƙasa. Fa innaka bi arzis su, kana mummunar ƙasa. Daka in kana so Allah ya karɓi tubanka, ka tafi guri kaza, ƙasa kaza, inda ɓarna ba ta yaɗu ba, kisan kan bai yaɗu ba, ɓarna ta saɓo ba ta yawa ba, ka je ka tuba ka bauta wa Allah tare da. Mutumin nan ya tafi, ya yi rabin hanya, ya fara shiga boda, na watan shiga ƙasa sai Allah ya karɓi ransa a wannan guri. A takaitan takaitawa, annabi ya ce mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka zo, aka fara debate tsakaninsu, wasu suna namu ne, wa'annan suna namu ne. Ƙarshe Allah ya ce a yi kiyasi, a auna, a yi measuring, a ga ina ya fi kusa wannan mummunar ƙasar da ya baro, ko wacce kyakkyawar ƙasar ya fi kusa da ita. Annabi ya ce aka auna, aka ga ya fi kusa da wacce kyakkyawar ƙasar. Sai Allah ya ce a sa shi cikin wacce kyakkyawar ƙasar a gafarta mishi. Allahu akbar, duk da ya kashe rai 100. Na'am, mahallin shahid shi ne mummunar ƙasa da annabi. Abubuwan da suke faruwa, wallahi ƙasarmu tana nema ta zama mummunar ƙasa. Irin wadda annabi ya faɗa, bayan da ƙasa ce da muka santa mai albarka, ƙasa mai arziki, ƙasa da aka santa da zaman lafiya da kwanciyar hankali, da yadda ake zuwa daga gida daga duniya ko ina min anha'il alam, ana neman arziki, ana neman, ana bude kamfanin nika, ana investing abubuwa. Yanzu komai ya riga ya tsaya can. Mutane daga waje tsoron shigowa suke, wanda suke cikin ta ma gujewa suke, su tafi koma ina ne, su je inda za su wulaƙanta, su je inda a hanya ma su mutu, saboda rashin tsari da rashin kyakkyawan shugabanci da yadda ƙasar jinin ɗan adam ya zama, wallahi wallahi kiyashi ya fi shi daraja. Wannan ba ɓoyayyen abu bane a gurin duk wani mai hankali ya sani, ba kuma burinmu wai mu maimaita abubuwan da ke faruwa ba wanda bai sani ba. Manufarmu shi ne wai mai mafita, kuma me ya sabbaba waɗannan abubuwa, kuma a haka za mu raye, kuma za mu jira ne har sai abin ya zo kanmu. Sun kana da ana an kashe wani, an kashe wani, wani ma ya mutu. Kana jin labarai masu tada hankali, kana ganin abubuwa da idanka masu tada hankali. To kuma shugabanni mafi yawanci abin ma baya gabansu, tun daga gwamnoni musamman su suke da manya-manyan laifi da ake aikata waɗannan abubuwa a ƙasashensu, a jihohinsu, kuma musamman jihohi 19 na Arewa. An bi duk matakan da ya kamata a bi su zauna da sarakuna da malamai da masu hankali da masu kuɗi don a ɗauki mataki sauran ƙararan sauri, mataki na gaggawa. Amma kullum ana dilewa abin, kullum ana ganin abin kamar ba komai ba. Na rantse da Allah sai wata rana sun kasa zuwa campaign, ba wai daji ba, cikin birnin Kano ma su zo su yi campaign. Wallahi ba za su tsaya ba, su da kansu ballantana a sake zaɓensu su koma kan shugabancin da suke tunanin kujerarsu suke karewa. Babbar matsalar da muke tunkara ya 'yan uwa, kar ka yi zaton wai matsala ce ƙarama. Na sha faɗa na ce akwai abubuwa da ya kamata ka yi la'akari da su guda biyu manya-manya, wanda za su baka tsoro, su baka mamaki game da makomar wannan ƙasa, kuma musamman yankin Arewa. Shine na farko ka kalli yadda wannan kidnapping, al-khatab, al-ikhtifaf yake yaɗuwa kamar wutar daji, kullun ƙaruwa yake. Masu kisan nan ƙarewa suke daba-daba, tim-tim, daban-daban. Wallahi wani da aka yi kidnapping ɗinsu ya ce in an sako ka ma ka biya kuɗin fansan, bayan wahalar da ka sha da azaba, to za su gaya maka ka fasan yadda za ka fita daga dajin nan, don za ka iya faɗawa wani tim ɗin. Suna nan da yawa, tim ne daban-daban, ƙungiya ce daban-daban, ko ba daji ɗaya ba, ba biyu ba. A Katsina, a Sokoto, a ainihin wato misali Zamfara, Kebbi, Inani, abin har ya fara yaɗuwa. Su ma kudancin Najeriya da da muke ganin da ɗan sauƙi, wanda tun asalin abin da san ma a gurinsa aka fara kwaikwaya, yanzu su ma abin ya yaɗu. Har ma saboda sharri da ƙazafi suke ganin kamar ma 'yan Arewan ne suke zuwa suke musu. Alhali abin ne yake zai ma ya zama ruwan dare, ya game Najeriya gaba ɗaya, ya zanto ba za ka je kudin ba, ba za ka zo Arewan ba. Wallahi duk matafiyi yanzu a tsorace yake. Kuma abin da zai fitar maka da hankali shine duk mutumin da yake fita ƙasashen waje na kusa da mu, ba nesa ba, a mota, zai gaya maka cewa daga ya shigo Najeriya a lokacin hantarsa za ta fara kaɗawa, zai fara tsoron, zai fara firgici don ya shigo gurin da babu tsaro. Amma yana fita daga Najeriya, hankalinsa kwance, tafiya ƙarfe 3 dare, baya jin tsoron komai. Amma da ya shigo Najeriya, kuma musamman yankin Arewa, sai kuma fa idza rakibu fil filki da'u Allah mukhlisina lahu ddin falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun. Da an shigo Arewa sai ka fara addu'a, sai ka ganka a gidan. A kowane irin titi akwai inda ya zama kufai, ba kama isa ka ba. Na taɓa faɗi a nan, na ce akwai inda wallahi wasu za su je ta'aziyya Sokoto, gurin ɗan uwa malaminmu Malam Abubakar Al-Furqan. 'Yan sanda da sojoji suka ce da su ku koma, mu ma kanmu iyakarmu kenan nan fara, ba mai san mu ƙara gaba ba, amma in kun ga za ku iya wucewa ku wuce. Wallahi haka suka dawo, ba su tafi ta'aziyyar ba. Wannan ita ce ƙasar da muke rayuwa a cikin. Babban abin tada hankali shine idan ka kalli wa'annan masu kashe-kashen, kaga irin makaman da suke nunawa, kaga irin bindigogin da suke riƙewa. Wai bindigan nan da makaman nan don Allah a daji ake sai da su? Shin mai da suke samu na fetur da suke hawa waɗannan ababen abin hawa a daji ake sai da shi? Abinci da suke ci rayuwa da suke ciki ta rafahiya a daji ake sai da shi, wa yake kai musu abinci, wa yake kai musu mai da suke hawa mashinan nan, wa yake kai musu wa'annan mugayen makamai har su iya tinkara soja, har su kori soja, har su yanka soja. Idan an yanka soja mai tarbiyya, soja mai tadarili, soja wanda ya tirenin ya tsira ya gudu, ni da ban iya rike bindiga ba da ni da kai, don Allah ya zami idan mun gansu. Kuma kisa suke na wulakanci, kawai kuɗi, kawai yadda ka san abautawa kuɗi ake, kuma ga kuɗin tsubu-tsubu na Najeriya ana kai musu yana komawa hannunsu. Za a wayi gari tattalin arzikin gabaɗe zai koma hannunsu, muka tafi a haka. Talauci ya ƙaru, bala'i ya ƙaru, kasuwanci ya tsaya, duk kuɗin Najeriya wallahi zai koma hannunsu, don cash suke buƙata, ba sa buƙatar transfer. Kuma ka ji ana ambaton kuɗin da hankalinka ba zai ɗauka ba. Kawo miliyan 50, kawo miliyan kaza, miliyan 50 a gun talaka. Wallahi wani bidiyo da na gani ya hana ni bacci, mutane uku ne fa, miliyan 50-50, wannan tunda an yi sati da kai ka kasa kawowa, suka fara gwada a kansa suka tarbe shi nan take, sauran guda biyu tsoro ya kama su, kasa ma tashi suka yi, su ma sun ɗauka sun mutu. Ɗan kidina faɗi ya ce, ku tashi ke mu tunda ba ku mutu ba, ku ɗauki sauran ku jefar da shi. Suka ɗauke shi kamar tinkiya suka watsar da shi. Ita kuma wallahi kai ne next, in ba ka miliyan 50 ba. Yana kira cikin tsoro, don Allah ku kawo miliyan 50, ni ne na biyu idan ba a kawo ba. Babu maganar rahama ko tausayi ko insaniya ko sanin cewa wannan ɗan adam ne, kuma duk duniya tana gani. Manyanmu na gani, shugabanninmu na gani, ban ce ba sa ƙoƙari ba, Allah kaɗai ya san irin ƙoƙarin da suke yi. Amma babban abin tsoron shi ne abu na ƙarshe da nake so ka gane. Zamanin Goodluck, mai girma Goodluck ya taɓa yin wata magana mai ban tsoro da ban mamaki, kuma har yanzu wannan magana ce take aiki. Ya ce kai shi yana zargin da wasu daga cikin 'yan bindiga da Boko Haram ake mitin da su a duk inda ake zama. Me yake nufi da wannan magana? Wato akwai munafurci a wannan ƙasar, akwai jami'an tsaro masu gaskiya, masu ikhlasi, masu son su kawo gyara, masu son su yi maganin wannan abin, amma wallahi akwai munafukai. Munafukan kuma ba wai daga ƙananan ba, daga manyan, masu ba su information, masu ba su labari, masu gaya musu duk abin da ake ciki. Wannan shi ne babban tashin hankalin da ba za a taɓa cin nasara. Saboda munafurci shi yake hana cin nasara, sai da ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in zai tafi yaƙi saboda munafukai, wallahi baya iya cewa guri kaza zan je. Sai yayi tauriya, sai yayi tiya, sai ya kauce. Ya ce jama'a yau za mu je Zariya ne. In ya ce Zariya to ba Zariya yake nufi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ashe so yake ya kauce ya yi hanyar Jos. To da haka sai an je Zariya. Sai a dawo sannan abu a ɗauki hanyar Jos. Jos yake son zuwa amma sai ce Zariya ko Kaduna. Saboda gudun abinda munafukai suke yi. Wannan abin yana cutar da hakikatar hukumar Najeriya, samun munafukai daga sama har ƙasa. Sannan a cikinmu mu talakawa. Waɗannan abubuwan da na faɗa, idan waɗancan manyan bindigogin da arsashen da ake kai musu, manya ke kai musu da haɗin bakin masu hanya da sauransu, to abinci da fetur da menene yau sai ka ga talakan shi ma kuɗi yake so ya samu saboda lalacewar ƙasa. Wallahi in ka kai jarka ɗaya ta fi jarka ɗaya dubu, misali ko galan ɗaya da ake sai da shi 800,000 yanzu, idan ka je wallahi za su iya baka 50,000 ko 100,000. Idan ka kai musu fetur galan ɗaya 100,000 za su baka. Shi kuma ɗan Najeriya tunda kuɗi yake bautawa, ya san duk hanyar da zai bi ya kai wannan galan ɗayan don ya samu 100,000, a zo a ci gaba da kashe 'yan uwan shi. kaga har mace za ta sa a cikin hijabinta abubuwa na tada hankali da ke nuna babu yadda za a ci nasara a wannan harkar. Sannan abin ya yi yawa, dajjajin da kake tunani akwai su akwai, wasu a ce Lafurawa, wasu a ce Boko Haram, wasu a ce Bandit, wasu a ce kaza, abin ya fi ƙarfin jami'an tsaro wallahi. Kaji shi kansa ba Kristofa ɗin cewa ya yi ya kamata kawai a haɗa kai da samari ɗin kawai a shiga dajin nan, abin ya wuce tunani. A kashe ma mutum a jiya ɗauki gawarsa ma ba zai yi ba, sai dai a yi masa salatul gha'ib, a yi masa sallar a gida, kuma waye ya san inda zai faɗa, waye ya san inda za ta rike shi. Sau da haka suna da bala'in informers a cikin mutane, suna da bala'in munafukai da suke kai musu labarai, da haka duk 'yan sanda da soja da suke da kyakkyawan niyya da suke so su yi aiki abin ba za su nasara. To kenan wallahi ya ishe mu lalle mu zo mu fahimci wannan hadisin da kyau, cewa lalle ya kamata a ɗauki ƙarari fauran, a ɗauki mataki na gaggawa na yaya za a yaƙi wannan abin cikin gaggawa, in ba haka ba kafin abin ya zai fi ƙarfin Najeriyar ma gaba ɗayanta. To a cikin wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce akwai imratu sufaha, jagorancin wawaye, wannan kuma a fili yake mafi yawancin shugabannin namu wawaye ne. Me wawaye shi ne? Fa magana hankali a tare da wallahi za a iya kashe masallacin nan kakaf, kuma gobe ka ji shugaba ya yi tafiyarsa, ya tafi yawansa, ko zancen ma ba za a yi ba. Ballantana mu 'yan arewa, mu da ba 'yan gata ba, mu da ba ba mu da muke bora ba muwa ba, mu da muke jininmu bai zama komai ba, a iya kashe masallacin nan kakaf, wallahi a ci gaba da harkoki ko ta aziya ma ba za a aiko muku. Ka jiba abin da ya faru a Oyo din nan na sace yara, shi gwamna din sai yi makin da yake kowa ya ɗauki kayan abinci da kuɗi cash, ya je tsara, ya je community ɗin mutanen da abin ya shafa. Ga su talakawa ne, in ka gansu ma ka fi su shiga mai kyau, ka fi su alamar jin daɗi. Suka je da kuɗi maƙudai da kayan abinci, an zo a rage musu raɗaɗi a basu, suka ce wallahi ko ƙwandala ba su, ko shinkafa ba su, ku kwashi kayan ku tafi da su, mu 'ya'yanmu muke su a dawo mana, wallahi ba wanda ya karɓa. Nace Allahu Akbar. Da arewa ne na farko ma sai mun yi warwa su wallahi, kuma sai mun yi godiya Allah sai an yi warwa, a yi godiya, amma wallahi ba su karɓa ba. Ranar wata talata su da kansu jami'an da ya ɗura suka kwashi kayan da kansu suka ɗora a motar su. Wannan shi ne ra'ayi, wannan shi ne zamin, wannan shi ne alamar suna da manya, suna da hankali, sun san abin da suke. Mu 'ya'yanmu muke so, ba abinci muke bukata ko kuɗi ba. Dole kuma suka sa shugaban ƙasa ya iya da abin da zai, da mataki na soja da menene, har mutum 1000 aka ce a ɗauka wanda za su taimaka wajen nemo duk inda yaran nan. Kuma suka ce ga ƙuri'arsu tana nan, in ba a kawo musu yaran nan ba wallahi ba za su yi zaɓe ba. Shi kuma ɗan siyasa abin da yake jin tsoro kenan ya ce ba za ka zaɓe shi ba. Mu ko yanzu a arewa ba mu da wani shugaba ɗaya mai furfura da ya isa ya ce mutanen Kano kar ku zaɓuwa ne, babu shi. Komai iliminsa, komai shekarunsa, komai tsoron Allah shi. Sai wani ya ce munafiki ne shi ma, ba za abu ba. Wannan wata irin rayuwa muke, wata irin rayuwa ce, abin tsoro ne, abin firgici ne. Sau da haka har gobe ana ci gaba da nemo musu inda yaran su fito. Wallahi ya 'yan uwa, waɗannan abubuwa da suke faruwa babu abin da za mu iya cewa illa abu biyu. Na farko kamar yadda na sha faɗa, dole ne mu haɗa kai ba da manyanmu da ƙanananmu, lalle a tunkari wannan al'amari da gaskiya da ikhlasi da jin tsoron Allah akan da gaske ana so a kawo ƙarshensa, kuma da kirista da musulmi. Kada wani kirista ya riƙa jin cewa ba harkarsa ba ce, ko wani musulmi ya rika jin ba harkar sa bace wallahi wannan harka ta fi karfin magana asiri magana sai tana lankwame kowa tana kashe kowa da kirista da musulmi ku hada kai wallahi ku ceci wannan al'amarin ku ceci kasar ku ku ceci al'ummar ku ku taimaka waɗannan jami'an tsaro na gaskiya akan ya za a yaki wannan al'amari duk wanda aka same shi kuma informa ne shi wallahi a dauki mataki akan kwanan ba a wani guri mahaukaciya ma aka samu tana waya mahaukaciya wallahi in ka ganta mahaukaciya ta ce da hankalinta za ta koma gefe tana gaya musu ga mota iri kaza nan ta taho ga mota nan kanta ko dan kwali babu ta hauka sai a ce da hankalinta kudi take samu biyan ta suke wai wannan shine dan nagari ko wannan Abubakar Rabi Abubakar din da aka kama informa ne ba na general babban soja mai magana da yawun yan sojoji fa na Najeriya gaba daya a ce yana hannun yanki da nasi da matan shi uwar gidansa yana wulakanta a hannun wannan wata irin rayuwa kuma duk munafurci ne ya janyo wallahi so da ka lalle karar min daukar mataki na gaggawa daga al'ummar malamai na sha fada har yanzu suna da sauran mutunci a idan mutane ki kira na gaggawa duk gwamnan da ba zai zo ba a gaya wa talakawa ga makiyin Najeriya ya zo a zauna da shi gwamnoni 19 da kiristocin da musulmai su zo a zauna da su duk abin da ake bukata na kayan aiki su bayar duk wani mataki da za a dauka in ba haka ba siyasar ba za a yi ba ba wanda za a zaba malamai su kira a kira shugabanni a kira duk wanda suke da har sojojin da komai menene bukatar me suka fi so me suka me suke kauna wallahi ko menene ya kamata a tsaye da shi tak a taimaki wannan harkar tsaro din rai yana salwanta a banza ana kashe al'umma ba tare da haƙƙi ba istighfaban biddam annabi daukar jini ba komai ba wayannan mutanen ba su da rahama ba su da tausayi in za ka gane ba su da tausayi ka ji hannunsu ka gani na farko ɗaure ka za a yi na biyu ka sha duka na uku ka sha yunwa ba mace mai ciki ba namiji ba yaro kowa kama ciki har jarirai na rantsi da Allah a wani clip da na gani shekarun jiya har ƙananan yara mata an kama da su yaran ne ma naga suna ba su ruwa wai su sha ƙananan yara na boye wani ya ce kwaninsa biyu ko ruwa ba a ba shi ba kuma su su harbi mutum wannan yadda ka san kiya shi ba ka da kuɗi ba za a kawo kuɗi ba ba za a yi magana ba wallahi za su kashe ka saboda haka wannan abu ya fi ƙarfin a tsaya a zuba ido kawai a ce wai sai addu'a kadai sai salati sai kaza sai an yi wannan sannan mu zo mu ci gaba da addu'a da roƙon Allah duk munafukai a cikin talakawa da cikin gwamnatin da ko ina ne ya ubangiji Allah kai mana maganin Allah ka tona musu asiri duk wanda ke da hannu wajen tafiyar rai daya ya ubangiji ka tona masa asiri wanda kuma duk zai iya daukar mataki na kowane iri ko ta shawara ko ta me yaki yayi shiru ya ubangiji shi ma ka gama da shi ya ubangiji Allah ka ba mu mafita Allah ka kawo mana mafita Allah ka cece mu Allah ka cire mana wannan musifa da wannan bala'i Allah ka kubutar da mu wa sallallahu wasallama wa baraka wa qumu ila salati